To da farko za ki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abida Ibrahim Rabo, ina zaune a garin Kaduna. Sannan ina harkar abinci, sarrafa abinci kenan. So muna dafa abinci fa kowane irin taro, kuma muna yin abincin da muke cewa fit farm. So abincin is for mutane haka da suke so su rage jiki. So muna masa abinci da abin sha, da yake muna yin abinci ne da kuma abubuwan sha da kayan marmari da kuma kayan kwalama.
Kimanin shekaru nawa da kika fara sana'ar abinci, me kuma ya ja hankalinki har kike wannan sana'a?
Yanzu zai kai kimanin shekara kamar 8 haka da na fara abinci irin dai officially. But na girma da sanyin girke-girke. So kullum ina cikin girke-girke, ina trying abubuwa, ina kokari in gwada. So in naga kawai ba wai sai na gani ba wani wuri, kawai in nayi tunanin me yasa ba za a hada kaza da kaza ba a samu wani abu. So I will just try, zan je kitchen, zan dan hada in kakkwaba wannan, in hada wancan, in gani zan iya samu a wannan abu. So gaskiya yawanci girke-girke na ba su dauko asali daga yawanci za a ce TV ko kuma social media ba, sun dauko asali ne daga cikin kaina. Sometimes I like to try, I like to do things that are different. Kamar ina yin abubuwan da babu su, so kowane lokaci ina so in ga me zan iya yi wanda yake bai sha bamban da abubuwan da aka saba kullum. Sai kuma gaskiya abinda ya sa na shiga wannan harakar sana'an shine yawanci gaskiya mutane da suke zagaye da ni, ƙawayena da abokan mijina da ƴan uwana. Kullum za a ce kina yin wa'annan abubuwan suna da daɗi, waye-waye, me yasa ba za ki fara ya ki mai da shi sana'a ba? Akwai wani aboki mai gidana ba zan manta ba, ya ce min, madam gaskiya mu zo mu buɗe restaurant. So abinda ya fara sa min a kai kenan, na ce a'a. So kowa na cewa in buɗe gidan abinci, in buɗe gidan abinci, me yasa ban fara ba? So abinda ya sa na fara wannan sana'ar kenan, shekara 8 da suka wuce, amma na daɗe ina girke-girke, ina shekara 7 nake girke-girken abinci.
Da jarin naira nawa aka fara wannan sana'a, kuma kawo yanzu ana da kimanin naira nawa a wannan harka?
Ba zan ce ga iyakan takamaiman abinda na kashe ba lokacin da na fara, azin jari ko? Saboda ko da nayi deciding in fara, already ina da komai a kitchen ina da za a ci di mutum na bukata na ya fara aikin girke-girke, irin su blender, su gas cookers, su electric cookers, ina da su bi grills ina. So ina da duka waɗannan abubuwan a kitchen. So gaskiya ban wani wahala wurin jari ba. The only thing da na san na kashe is na ɗauka 40,000, ba zan taɓa mantawa ba. Shi ne first kuɗin da na kashe a 2011. Na je na siya buƙaƙe, na siya shapers haka da cutters da sauran abubuwa dai da na san lokacin ina buƙata, because ina son in nayi abinci ya kasance na sa shi, na jira shi ya kasance yana ƙayatarwa a ido, ba kawai sai ka ci ba sannan ka tabbata. Yana da kyau in kai abinci ya kasance a ido ma yana da shawa. So na san na siya wannan, amma dai ba wani jari haka da zan ce na dunƙula na yi amfani da shi. Kuma dai as time goes by haka na kan sa kuɗi in je in siyo abubuwa, kawai in naga ina buƙatan abu kuma I have the money, zan je in siyo in zo in ƙara a cikin waɗanda nake da su. Amma dai sofa dai yanzu a dunkule, shekarun da suka wuce zuwa yanzu, zan iya cewa business ɗin nan yana ɗauke da kamar miliyan 12 abubuwan da ke dunkule da shi, a tattare da shi kenan. Daga kayan aiki zuwa kayan sarrafawa zuwa trainings ɗin da aka yi da koye-koyen da aka yi, abubuwan da aka koya da sauransu dai. So zan iya cewa ya kunsa wannan insha Allah, kuma alhamdulillah.
Kalubale na biyu da muke samu shine expansion, kinan ka buɗe ka faɗaɗa sana'arka. So faɗaɗa sana'a kuma a ko'ina yana buƙatar kuɗi.
kudi kuma yawanci zai kasance kamar loan kake nema ko kuma kana neman grant. So dukan su kuma suna da wahalan samu. Za ka yi registering, sometimes za a samu gwamnati za ta fito ta ce ga wannan dama na a samu grant ko a samu loan, ka je ka registering, ka shiga da kudin kudinka, wani za a ce 5,000, wani 6,000, za ka shiga ka yi registering, a ce za a yi classes, so za ka je ka yi wa'annan classes din ka karɓa certificate, amma kuma loan din ko grant din sai ka ji shiru ba lallai ka samu ba. So kuma a matsayin mu na musulmai akwai sharadi akan an san bashi mai ruwa. So kana son ka samu ma bashin banki din, amma kuma akwai interest a ciki, akwai ƙari kenan ruwa. So kana son ka yi sana'arka, amma kuma at the same time kana so ka kare kanka ka ya kasance kana bin ka'ida, kana bin sharuɗan da addininka ya dora maka. So koda kana so ka dauka loan din ka yi faɗaɗa sana'arka, sai kasance yayi wahala saboda wannan ruwa din da ake dora ma kuɗi akai. So yana ɗaya daga cikin challenges din da ni gaskiya ni dai nake facing a yanzu, a halin yanzu. But alhamdulillah dai ba zai hana mu ba, kana kokari kullun, kana dan ci gaba ya kasance dai inda kake jiya ba nan kake yau ba, kana kokari kullun ya kasance kana improving, kana ci gaba.
Mutane nawa ne a ƙarƙashin ki kasancewar ki mace, wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi?
A halin yanzu gaskiya ina da kamar mutum 12 da suke ƙarƙashi na suna aiki tare da ni, kuma akwai waɗanda suke zuwa suke tafiya. Kamar waɗanda ina yawan samun mutane za su kira su ce suna so su zo su yi aiki da ni, wanda ba zan biya su ba, kuma su ba za su biya ni ba, amma za su zo su rika zuwa kullun su yi amfani da ƙarfinsu su yi mani hidima, sannan kuma along the way za su koya su ma yadda ake sana'a, yadda ake girke-girke, kuma yadda za su rika kallon yadda nake mu'amala da mutane, su ma ya kasance kamar makaranta a gurinsu. Muna da irin wa'annan, sannan kuma muna da students da suke shigowa suna koyan girke-girke da su gashe-gashe da sauransu. So so far dai gaskiya kalubalen da nake fuskanta a matsayina na mace, saboda akwai kamfani haka, kamfanika da ke kira na suna so mu yi aiki tare. To kun san arewa yawanci za a ce mace a kin fiye yawo, me yasa zaki duka barin gidanki kina tafiye-tafiye kina waye? Ya ni kuma gaskiya da yake ina da passion akan wannan harakan abinci, ba wai kawai buri na yau in yi girki ba, ina da passion akan wannan harakan girke-girke. Ɗaya daga cikin kamfanin da nake aiki da su yanzu kamfanin Maggi, muna shiga ƙauyuka, garuruwa, muna mata magana akan nutrition, yadda za su ci abinci da zai taimaka ma lafiyar su, mata masu juna biyu, mata masu shayarwa, da kuma dattijai haka, yadda za su taimaki jikinsu su ci abinci da zai gina musu jiki, zai ba su lafiya da sauransu. So I have a passion akan in ga cewa na taimaka al'ummata, ba wai kawai in yi girki in samu kuɗi in saida in yi suna, no, ina son in shiga in ga cewa na yi nima wani abu wanda zan yi alfahari da shi. So wannan abun shi ne challenge ina, shi ne ƙalubalen da nake fuskanta. Sai ana ganin ka a matsayin mace, so sai a ga ai wani abun kaman bai cancance ka ba, kuma sai in ga cewa ai in abu ya zo akan taimako, akan ci gaban al'umma, ba wani mace ba namiji. Dan ko a tarihin manzanni, tarihin sahabbai, mata da yawa an nuna suna taimakon al'umma. Akwai mata da suke nurses, masu kula da lafiya, akwai mata da suke shugabannin kasuwa. So mata da yawa sun riƙe dama da yawa da suke taimakon al'umma, ake kuma damawa da su. Amma yanzu mu mata sai a riƙa kallonmu kaman ba za mu iya ba. Gaskiya shi ne babban ƙalubalen da nake fuskanta a yanzu. Don a ɓangaren sana'a ta haka dai alhamdulillah muna iyaka ƙoƙarinmu. So amma dai wannan dai shine kalubalen da muke fuskanta na wannan kallon da ake mana na mata kamar ba za mu iya ba.
Menene babban burinki? Ina kike son ki tsinci kanki annan da ɗan ƙanƙanin lokaci?
Gaskiya babban burina a yanzu da nake son in ga na kai shine ya kasance na faɗaɗa wannan sana'ar tawa ya kasance ina da ma'aikata akalla 100 a ƙarƙashi na waɗanda za su yi min aiki kuma na taimaka na samu masa aiki ya kasance muna aiki tare kowa na samu abin da zai samu kuma buri na na gaba shine ya kasance inga na fara wannan initiation din nawa da nake so in fara na taimakon mata da suke waɗanda ba a san da su ba like me ban san ya zan ci da su ba voiceless women da suke cikin ƙauyuka waɗanda yake ba su da ilimi kuma ba su da hanyar da za su gyara rayuwarsu so ina son in ga na shiga na samu wannan damar da zan rika shiga cikin wa'annan wurin wa'annan matan ina ba su necessary help din da suke bukata ne kasance yau kina da wani talent da kike da shi baki sani ba wanda Allah ya baki kowa na da wannan baiwar da Allah ya bashi so ina son ya kasance na taimaki mata sun gano wani irin baiwa ne Allah ya basu kuma su san cewa suna iya amfani da wannan baiwar da Allah ya basu su mai da shi hanya ta samu za su gyara rayuwarsu da ta ƴaƴansu so gaskiya shine buri na yanzu inda nake so in gana kai insha Allah Allah ya taimake ni nagode kwarai Voice of America da wannan damar da kuka bani na
Baraka Bashir daga Kaduna a Nigeria.